sanar muryar Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60 masu sauraron a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani Sarauniya Fara'a Nomad Dalol da kuma Niya ko kuma VOA Africa zango na 102.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma Amina Bahari Aunace ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari
jama'a assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo yau 13 ga watan Afrilun shekarar 2019 jagoran dakarun kasar Sudan da suka hambare gwamnatin shugaba Umar al-Bashir ya sauka daga makaminsa kwana guda bayan da sojoji suka sanar da cewa sun karbe ikon mulkin kasar manjo General Awad Muhammad Ahmed Ibn Auf ya nada General Abdul Fattah Burhan a matsayin magajinsa dakarun kasar dai ba su faɗi dalilin da yasa Auf ya sauka ba amma a jiya juma'a jama'a sun ci gaba da zanga-zanga a Khartoum babban birnin na Sudan inda suke adawa da matakin da wata majalisar sojin kasar ta dauka na tafiyar da ragamar gwamnatin wucin gadi har na tsawon shekaru biyu shugaban Korea ta Arewa Kim Jong-un ya baiwa Amurka wa'adin nan da zuwa karshen shekarar nan domin ta cimma kokarin matsaya kan tattaunawar da suke yi kan batun nukiliyanta inda ya gargadin cewa za a iya fuskantar mummunan sakamako muddin hukumomi a Washington ba su sauya yadda suke tafiyar da wannan al'amari ba yayin da yake jawabi a gaban majalisar dokokin kasar wacce ake mata kallon ta jekanayi kace shugaban Kim ya ce a shirye yake ya ƙara wata tattaunawa ta uku da takwarar aikin sa Donald Trump amma har sai Amurka da wato ta soye irin halayyar da take nunawa kamar yadda kafa yada labaran kasar ta Korea ta Arewa ta bayyana a wannan makon ne shugaban Trump ya ce yana duba yiwuwar sake wani zama da Kim amma jaddada cewa Amurka ba za ta sassauta takunkumin da ta saka wa Korea ta Arewan ba har sai ta lalata makamanta na nukiliya.
No, we want sanctions to remain in place. I think that sanctions are right now at a level that's a fair level.
Yace muna so takunkumin su ci gaba da kasancewa a irin ta fahimta ba mu nuna wato matsi ba ga kasar ta Korea ta Arewa. Da wani batu na daban shugaban na Amurka ya ce yana duba yiwuwar mika bakin haure da ke tsare a kasar zuwa biranen da suke ikirarin za su iya ba bakin hauren mafaka wato biranen da suke adawa da tsauraran matakan hana baki marasa takardun izinin zama shiga Amurka a jiya juma'a Trump ya fitar da wannan sanarwa sawai kadan bayan da fadar White House da hukumar jami'an tsaron cikin gida ta Homeland Security suka jaddada cewa an yi watsi da wannan shawara amma yayin wata ganawa da yi da manema labarai a jan shugaban Trump ya ce yana matukar duba yiwuwar daukan matakin mika bakin hauren zuwa biranen da suka amince za su ba su mafaka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda yanzu agogo ke cewa karfe 3 dare ne da minti kusan 4 kwanaki biyu da kama shi shugaban kamfanin nan mai kwarmata bayanan sirri na WikiLeaks Julian Assange na ci gaba da zama a kurkuku yayin da ake shirin fuskantar wani lokaci mai tsawo da za a kwashi ana fafatawa a kotu da kuma fagen siyasa kan makomar Assange shugaban jami'ar adawa ta Labour a Burtaniya Jeremy Corbyn ya yi kira ga gwamnati da ta hana ta sakiyar Assange zuwa Amurka Geoffrey Robertson tsohon lawyer da ke kare Assange ne
I have faith in the British justice system and I think he will argue
ina da kwarin gwiwa kan tsarin fannin shari'a Burtaniya ina ga Assange zai kalubalanci wannan mataki na kama shi a matsayin take yancin fadin albarkacin baki tunda a shekarar 2012 Assange mai shekaru 47 ya fake a ofishin jakadancin Ecuador da ke London a ranar Alhamis ɗan sandan Burtaniya suka fitar da shi suka kuma kulle shi bayan da aka zarge shi da karya ka'idojin da akan gindaya na ƙasa da ƙasa idan an ba mutum mafaka an zarge shi ne da laifin tsoma baki a harkokin wasu kasashen waje inda aka ce ya yi ta wallafa bayanan sirrinsu a makon karshe na lokacin yakin neman zaben Amurka na 2016 shugaban Trump ya taba koda kamfanin kwarmata bayanan sirri na WikiLeaks bayan da wato ya saki wasu bayanai da suka shafi abokin hamayyarsa Hillary Clinton. Amma bayan da aka fara tuhumar Assange, shugaban Trump ya faɗa mani ma labarai cewa bai san komai ba akan kamfanin na WikiLeaks. Kotu hukunta manyan laifuka ta ICC ta ce ba za ta binciki dakarun Amurka ba kan zarge-zargen aikata laifukan yaƙi da ake musu a Afghanistan. A jiya Juma'a, wani kwamitin alƙalan kotun suka yi watsi da buƙatar da mai shigar da ƙara a kotun ta miƙa kwamitin domin gudanar da bincike kan dakarun na Amurka bisa wasu laifuka wato na yaƙi da ake zargin sun aikata a Afghanistan.
Kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin tsakai mai wuya, amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba, har yanzu dai muna nan tare da Farfesa Hawa Ibrahim ta Jami'ar Harvard da ke nan Amurka. A cikin shirinmu na yau za ku ji ci gaban hirar da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta yi da ita. Ga tambaya ta gaba da ta yi mata.
Shekaru nawa kika yanzu kina koyarwa a Harvard University?
Shekara 11 nake gwara.
Kuma akwai wani takamamman darasi da kike koyarwa?
Ito. Na yi dai wannan na shari'a din shekara 4 ne shi a zube, kuma na yi critical human rights thoughts din, na yi gender violence and justice da shike jami'a irin na Harvard wanda suka kame ta daban ne. Mu din suna amfani wani lokaci da abubuwan da muka sani kadan da inda muke, kamar yanzu na zo nan na research na rubutu. To
wato kina bincike da kuma
rubuce saboda shekaran da ya wuce sai aka gayyace ni wai akwai wani zai magana ɗan arewa da kuma islama da kuma ɗan boko haram, sai na je ni ɗan kudu ne bai rabe ni ya karanta shi ta tax ya zo shi ma ya binciken sa ya rubutun sa ya je yana sai wallafa takarda an kira shi babban jami'a ya zo ya magana fiye da rabi da abin da ya ce ba annan bane ko kada ya nuna abubuwa da yawa na ta rubuta na ta rubutawa. To a wani lokacin idan mu ban mu dan yawo mu a gurin abin da ya faɗa din nan shine duniya ta fita da shi wanda suka zo su da su ce su making post doka da zai shafe mu dan nan da baya shi sa muka gagara cin gaba saboda masu magana akan on our behalf din ba mu bane
abubuwan da suka shafe mu ba mu kanmu bane
in ban mu tashi mun tsayin daka ba. So wani wai kaga ko ne yana so ya ci gaba ka ce a wannan zai wuce ni ba haka bane yanzu ake a duniya. Idan kin gani ina Harvard ban kawo ki ba ni na fadi in ban dauke ki na saki a kafada na ba ke ki zama tauraro fiye da ni na fadi ba ni ban karu ba. So ni abin da nake son fadi a cikin wannan magana da muke especially mata ba za mu kuma iya yin wannan din ba idan ba mu karantu ba. Fiye da ƙara karatun nan sai mun taimakawa kanmu da kanmu mun ja kanana ko ma manyan mu din da suka fi mu nuna su a duniya. Wannan Boko Haram din ta yi kai ta yi gaba ta buwaye mu ya wuce Boko Haram. Akwai rashin wasu abubuwan da ya kamata bai da bamu tashi mun yi din ba. To ina kira especially ga iyaye mata da kuma masu tashi na bayan mu kan cewa ina kiran shi abin soft power. Muna da shi wannan lalima da lashi wannan soft power din mu mata fiye da kowa. Mai amfani da shi mu jawo yaran mu kusa da mu gane da ina kasan duniya ne amma yara nan ba su tafi su je su zauna a wani gida ba sai yara kullum su samu yara gidana.
Kin kware a professor nan samun wannan professor Hajiya a wani fanni kika kware?
A fannin human right,
haƙƙin bil adama.
Haƙƙin bil adama a shi kuma a gefen shari'a da mata.
To Hajiya, duk wannan bayanai da yadda kika kai wannan lokaci na rayuwarki. Ki magana ƴaƴa ɗazunaki. ƴaƴanki nawa ne ya kuma mai gida ya dauki wannan nauyin karatu da bincike-binciken da kika ta yi din nan?
Ina da ƴaƴa biyu da Abubakar da Mahmud, suna da sunan Turanci da Nico da Silvio, amma Abubakar da Mahmud sunan su na Hausa. Baban su daga farko dai ya nuna kaman yana so ya goyi baya, to daga baya kuma da suke tsalle-tsallen na yayi yawa sai ya ce shi ba zai iya ba, amma a daukan nawayan makarantar sai yana kokari. Zaman ba ta yi sosai ba saboda yanda rayuwa ta kaya, amma mun dare gode wa Allah ya
yi girma
makaranta shekara 20 da shekara 16.
Suna makaranta a nan gida Najeriya ne ko tare da ke a Harvard?
Suna can Boston, yana jami'a zai gama bana. Shi babban kenan Abubakar. Shi karamin Mahmud kuma yana makarantar soja a Virginia, shi ma American, shi ma zai gama bana na secondary. Duka suna jin Hausa.
To yaushe ne kike da burin dawowa gida ki zo mu ma mu amfana da wannan ilimi da kika samu daga wasu kasashe?
Ni burina ba in zauna a can ba ko kadan, rena ba dauki zama a kasan waje ba ko kadan. Wani lokaci ina so in dawo don na shiga na fita. To karfin zama na saboda yara ne, ni kan ban yi yin zama ba sam, amma kuma yanda yanayin gida yake wani lokaci naga kaman taimako da nake yi a kasan duniya kaman yana da karfi. To kin ga ina nan Najeriya ba zan iya yin abin da nayi ina Harvard din ba. Akwai wani taron da aka yi a shekaran da ya gabata 2018 a Faransa da shugaban kasan Buhari ya tafi, mun haɗu da shi na sanagar ya zo na je na same shi muka gaisa. To wani lokaci in ba kai ka fita din ba, wani ne zai ci baki da baki albasa da bakinka. Da aka tashi kuma sai shugabannin 11 suka zo inda muka yi magana,
suka yi taron su
aka yi kowa ya tafi nashi, wannan muka samu 11 aka samu ni yar arewa na tsaya na yi magana. Amma ni abinda na sani in kalile ne da wasu irin kamar irinki ko Hajiya Aishatu Muhammad ko wasu akwai wanda ku kun fi ni sani Dubai, amma inda na samu kaina muka samu kanku ba. Ni kuma a kaina ne yake wasu burden ne a kaina da ya kamata ni in dauko ku in kawo ku ko exchange nawa. To idan muka gane akan cewa wannan yafi wannan yanan yafi wannan, muna jawo wannan sani din ba wai saboda kabilanci ko kuma saboda wani abu, a'a wannan sani muke jawa muke kafata. To ba to gaba mu yana da
ba mai hasada ba ga ƴan uwa
ma
junan mu.
Wannan hasadan wallahi shine nake so in Allah zai ban kwanaki mai yawa zan ci gaba da roƙo da kuma faɗarkarwa akan cewa bisa billahi mu dinga jawo juna a jikinmu, mu ga akan cewa ke kin sani yafi ni ba wai na rena kaina bane, a'a ke fi sani yafi ni din.
To masu sauraro, anan zamu dasa aya 20 mu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai za ku ji mu dauki da ƙarshen wannan hirar. Amma da dan babban bakuwar ta mu Farfesa Hawa Ibrahim da Madina Dauda da ta yi hirar da ita da Miss Julie Gresham da ta taya ni hada shirin. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Kowa fargaba yake yi har an kai lokacin da sabon kan shafi daga kuwa zuwa Kaduna, sai an rika tuntuba ana jinya hanya take mutahu ko karatu kafin a samu a iya tafiya. Kowa zai tafiya yana fargaba. Har ya kasance waɗannan mutane ɗan buduga sun gane hanyoyin mai yanzu kamar an bar musu ne suka ga suka ci gaba da cikarar su babu baka. Mutanen nan ba aljini ba ne. Mutane da suke zama tare da mu suke ma'amala da mu suke cinikayya da mu suke komai da mu, wasu su ma an san su babu cikin da shugaban kasa zai tsira daga zargin da ake yi, kuma musamman al'amarin da kyafi za a zafara ba fa yau aka fara ba fa.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadoma da kowa a sabon shirin na tsaka mai wuya.
Ba Najeriya ba ce, amma mun ji akan wani mutum da yake aka shiga to kai magana. Mu duk rana muna kunna mutum daga 20 zuwa 30 zuwa 40 gaskiya ga. Ba wata rana aka tashi. Mata ce ba sa iya bacci a cikin gidansu. Mata ta zo a dauke su. Ana musu jade. Duk da bala'i da muke ciki baba mu fito mun zade ka zamfara. Mun san kuma mai protect. Sai kun yi address ɗan uwan mu da ake kashewa.
wannan Zainab Ahmed Mashir ce ɗaya daga cikin dimbin mutanen da suka taru a wajen gangamin zanga-zanga da aka yi a bakin kofar shiga fada shugaban kasa ta Najeriya da ke Abuja a ranar Asabar din da ta gabata, inda mutanen suka taru suna bayyana jin takaici akan kashe-kashen gillar da ake yi mutanen Zamfara da kuma tabarbarewar harkokin tsaro musamman akan hanyoyin mota na arewacin Najeriya da kuma yawan sace-sacen mutane da ake yi.
Sunana Muhammad Sani daga kalamar hukumar tsafe. Mutane idan in ta'addan nan sun shigo cikin gari sukan gudu, wani ya je fada cikin rami duk son uwar da take mudan da za ta yi ita batun shi ta je ta ciciranta. Sannan maza sukan je su shiga cikin daji su buya, waɗanda suke mazaje masu kokari su dan tsaya su dage sakamakon suna dauke da muggan makamai, yasa ko ka tsaya kai kana da bindigan gargajiya tashin ta daya da wanda yake da tashi sama da 40 ko 30 ko 25 ba za ka ja da shi ba. To shi yasa kaga mutane hankalin suna tashi, wasu mata suna kuka, yara suna kuka, sukan koma su shiga daji, maza su buye domin su ceci rayuwarsu.
To akan wannan lamari ko lamarin ne muka nemi wakilinmu na Abuja Nasiru Jamil Hikaya ya shirya mana muhawara ta musamman tsakanin masu ganin cewa gwamnati na iya bakin kokarin ta wajen shawo kan matsalar tsaron nan da kuma masu ganin gwamnatin ta kasa.
Ina tare da manjoyin hayashinku wanda tsohon jami'in soja ne wanda yake lura da waɗannan lamura kuma yana zaune ne a Kaduna, sai kuma barista Zubairu na mama lauya ne mai zaman kansa mai shiri kan lamuran yau da kullum wanda yake zaune a Abuja. Bari mu fara da ya hayashinku. Wanda ya hayashinku, me zaka ce kan abin da yake faruwa na satar mutanen nan a wannan yanki na Arewa maso yamma?
To a gaskiya bismillahi wannan al'amari kowa mai bibiyan al'amarin yau da kullum zai iya cewa abin ya ta'azzara ya wuce yadda ake tsammani, saboda asali wannan al'amari ne da kwat mutane ya fito da kudancin kasar nan ta yadda a hankali su magabata da shugabanni a wancan bangare suna ta kokari su ga su da shi. Mu daga nan muna ganin ya kamar abin a zo a tsibe daidai lokacin da gwamnati ke hannun 'yan arewa, daidai lokacin da shugabannin rundunonin tsaro na soja da na 'yan sandan ciki da na 'yan sandan masu kaki duk suna karkashin arewacin Najeriya ne ya kasance wannan al'amari ya ta'azzara, kusan yana neman ya tauye tattalin arzikin arewacin Najeriya, yana neman ya hana mu walwala, yana neman ya hana dukkan abin da za a yi a samu cigaba a ƙasa, abin da ya shafi ilimi, abin da ya shafi a shiga gonaki a yi noma, tafiya a hanya a yi fatauci. Yayin da wannan al'amari yake faruwa, duk sadda ɗan ƙasa ya soye bayani ko da hankalin gwamnati, abin da jama'a mafi yawa ko akasari suke duba shi ne kamar ba ka kaunar wannan gwamnati ne ko ba ka kaunar wanda yake shi ne shugaba a karkashin wannan gwamnati. Kusan inda a ce da yanda abin ya faru don samai da hankali, to gaskiya da an ci galaban abin, amma sabanin haka sai gashi yana ta karuwa ne, yana ta'azzara, maimakon waɗanda ba za su zo wani lokaci a ce an tsaya a gefen hanya ne an sunkuci mutane tare da shi, yanzu ta kai ga har gida-gida har gari-gari ake bi ana samun mutane ana tafiya da su, kuma hukuma tana ji tana gani, amma har yanzu ba abin da aka yi.
Barista Zubairu na mama ka ji abin da majiya hayashinku ya faɗa, shin ka amince da shi ko kana da wani ra'ayi da ke da bambanci?
Ai na faɗa saban ra'ayi da kan ya da shi ka abin da ya faɗi haka ne da haka ba ne duka farko sai la aka yi da ita kanta wannan gwamnati ne.
Barista Zubairu na mama sai ka daga murya don ba ma jinka sosai.
Zan kai la aka yi da abin da gwamnati mai kima ne take ciki game da maganan tsaro tun farkon shiga wanta har zuwa yanzu, an ba a yi ba mata rako ba a kushe ta ba. Dalilin kuwa shi ne gwamnatin nan da take ci a yanzu gidan gwagwadon tanina ta ɗauko fara da matakan tsaro tun farkon shigowanta har zuwa yanzu, wanda kusan haka ba da abin ma da ba magana. Da farko ya kamata mu sani cewa harkan tsaro hakki ne na duk kowa da kowa, da gwamnati da al'umman ƙasa da jami'un tsaro da kowa da kowa. Harkan tsaro na ƙasa ya rata a wayanmu duka. Shi kuma wannan magana da ake batu na garkuwa da mutane da fashi da makama da ra'ayoyinsu da ke faruwa musamman a arewacin Najeriya ba ya ka fara shi sai dai game da magana da farko ya faɗi ya yi muni ya ƙara yin amari a wannan zamani. Dalilin ko shi ne duk da iya ƙoƙarin da gwamnati take yi da dangon gurin fahimta ta akwai sakaci a tsakanin mu al'umma mu kanmu, don gwamnati ta da iya abin da za ta yi, amma mu wa kanmu al'umma ya kamata mu ba ta gudunmuwa ta musamman wajen ba da bayanan sirri. Mutanen nan ba a gani ba ne mutane da suke zama tare da mu, suke mu'amala da mu,
ita ce na kaiya da mu take komai da mu wasu su ma an san su amma akwai lambobi na jami'un tsaro da kullun ake yada a yanan gizo akan wasun sadarwa ta musamman a gidajen radio da jaridun Najeriya nan da zaran an samu irin wannan barkewa na abin nan a daga asirin da hukuma amma ana yi ba a yi ta sani ba sai kenan abu na biyu shine gudunmuwa da muke cewa a ba gwamnati ko jami'un tsaro abu ne da yake bukatar a kulliyomu mu sa ido a tsarinmu a ƙasar nan da an kai la'akari ba haka yake ba tsarinmu a ƙasar nan da zaran ba tsaya zo muku an samu sabon mutumin da ba san shi ba a unguwa kawai aka sanar da mai unguwa yanzu zai sanar da dagaci haki ba har a kai hawa koli na hukuma a sanar da mutane ko an ga wani sabon abu wani sabon yanayi wani sabon rayuwa ya shigo mana ana ɗaukan matakai na rigakafi na gaggawa a magance shi
bari mu kuma bari ta zuwa irin mama bari mu tambaye shi manjiya ya shinku shin manjiya shinku a matsayin kama na tsohon jami'in tsaro kullum ana cewa jama'a su hada kai da gwamnati kamar yadda Zubairu na mama yake fada shin mutane ba sa hada kai da gwamnati ne abun ya ta'azzara haka ya zama hatta ma yanzu in ka kama hanya daga Abuja zuwa Kaduna wato karshen ba jirgin kasa ka shiga ba kullum kana tsammani cewa watakila za a iya sace ka
abubuwa guda biyu da ake so da yanzu hankalin mu a kai cikin jami'an tsaron nan akwai gurbatattun da su ne za su koma su gaya ma waɗannan miyagun cewa ai kuwa akwai wani ya fara rahoton cewa kamar kuna da masaniya ko kuna aikata irin wannan aika-aika kuma mu dai mun ji rahoton sa amma ba mu iya ɗauka wani mataki ba ka ga daga ƙarshe kai ka ba da rahoto sai ya kasance an da kanka an ɗau matakin da ke da basko a ce a samar da duka ko iyalinka sai ya kasance yan kasa abinda za su iya yi ko da na ba da bayanin tun ga ana banna ne ba lallai ne tasiri ba za su iya faɗa amma shan daga cikin jami'an tsaron tun da akwai na akwai basgurbi sai ka ga an samu wanda su ne za su koma su tabbata ma wa'annan yan ta'adda cewa ai ga wanda ya kawo labari akan ku sai ka ga an ji an faro mutum ko iyalan shi an kasala shi haka nan su masu unguwanni da ake magana su ma yanzu kusan musamman a irin jihohin mu na Kaduna suna da karfin hali ne akan abin da ya shafi al'amuran jama'a saboda ba wata cikakkiyar sana'a ko karfi suke da ita kuma gwamnati ba ta iya ɗaukan wani ɗauki na su ba balle har su iya zama musamman akan irin wa'annan ayyuka to sai kasance kalubalen da ya yi yawa inda yanzu an kai yanayin da jama'a kowa fargaba yake yi har an kai lokacin da abin da zai shafi daga unguwa zuwa Kaduna sai an rika tuntuɓa ana jin ya hanya take mu taho ko kara taho kafin har a samu a iya tafiya kowa zai tafiya yana fargaba kuma a daidai sani na ta tsarin tsaro gwamnati na tana da tattalin arziki da kuma kwarewar jami'an tsaro da za su iya tabbatar da an magance wannan abu kaga musamman na wannan hanyar Abuja din nan akwai mamaki a ce kafin shi wannan shugaban yan sanda ya fara aiki wancan na bayan shi wanda ya fita Ibrahim ya tabbatar da a wannan hanya an sassa zango-zango na yan sanda waɗanda suke bincike amma wannan yana zuwa ya ci duka ya dakatar ya ce a janye su har ya kasance waɗannan mutane yan bindiga sun gane hanyoyin nan yanzu kamar an bar musu ne suka dawo suka ci gaba da cikaran su babu babbaka wanda a halin yanzu mutane suna ji suna ganin tafiya zuwa Abuja yana nema a gagare su kuma ba ya shafi jama'an Kaduna bane kadai ya shafi arewacin Najeriya musamman arewa ta yamma da bangaren arewa maso gabas wanda sai sun biyo ta wannan haya kafin su iya zuwa Abuja
Darisa Zubairu na mama ka ji abinda majiya shinku ya faɗa
na'am a gaskiya a cikin bayanai da yi akwai dan abin la'akari musamman halayen wasu jami'an tsaro a nan na yadda da bayanan su na cewa wasu jami'an tsaron fatattu ne musamman ƙananan jami'an tsaro sai an tantance su don su ma suna kawo cikas wajen gudanar da aikin tsaro musamman a wannan yanayi da muka samu kanmu a yau tunan wannan abin la'akari ne a magana na biyu shine batun masu unguwanni da sauran al'umman ƙasa baki ɗaya ina so mu sani cewa shugaban kasa kamar da ya faɗi cewa shine ake kira commander in chief na ƙasa ko menene gaskiya ne amma a hali da muka shiga yanzu duk matakai da shuwa gabanin rundunonin tsaron namu na Najeriya musamman da Allah ya taimaki masu da zance yan ayocin Najeriya ne ba lallai bane sai sun jira shugaban kasa ya ba su umarni musamman a hali da muka ciki da muka fuskanta kalubale kan tsarin tsaro na ƙasar nan musamman arewacin Najeriya ina ganin nauyi musulmiyar nauyi tana ta a wuyan su su ɗau matakai su ko daga baya su je a tabbatar da matakai su ɗauka ba sai sun jira shugaban kasa ba in shugaban kasa ba zai aikin shi kuma ya ce ba ya nasu ba
eh amma barisa Zubairu da mama shi majiyar shinku ya ce duk abin da zai faru ya nuna shi alhakin da yana wuyan shugaban kasa ne ya tabbatar da kowa yana yin aiki daidai
To ga shi kuma malamai to za mu ji fashin baki akan maganar da shugaba Buhari na cewa ana neman a sa siyasa cikin lamarin zamfara din nan da kuma darasin da ke cikin abin da gwamnatin Kaduna Nasir El-Rufai kwanan baya akan hanyar Kaduna da Abuja lokacin da suka ci karo da masu satar mutane. Yanzu muna gode wa shi wakilin namu na Abuja Nasir Adamu Shekaya da kuma bakin sa Zubairu na mama da kuma Hayyashin ku kuma madadin su daga ne Ali Mustafa Sokoto a Washington. Huta lafiya.
Dalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su Amina Buhari auna ce ke cewa a wani lafiya